ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana safiyar ranar talata ce da ta daidai da 6 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da 11 ga watan januari shekara ta 2011 wannan insha Allahu ta'ala shine zai kasance kasan na farko daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatun darul hadisi salafiya na azuzuwan Umar da Uthman da Abu Huraira da Ja'far da Abba Aji da ainihin wato makamantansu. Waɗannan jeren giyar karatuttuka ne waɗanda ake wa ɗalibai na musamman. Don haka kai da ka sai wannan cassette domin ka ji wa'azi, to ba wa'azi ba ne a cikin shi, karatu ne na wasu ɗalibai waɗanda aka sharo wata shekaru ko wasu shekaru ana karantar da su, ana horar da su a wasu fannoni waɗanda har yau suka kai a iya sa musu wannan littafi a bisa cancanta da dacewa. Kenan ko da kai ɗalibin ilimi ne, idan a yau zaka fara, to yana da wahala wannan cassette ɗin da kake saurare ya amfanar da kai. Kenan ba za ka iya amfanuwa da darussa na ilimi ba sai in har sun kasance daidai da ɗaukar karatunka ne. Mana idan gwargwadon karatunka ya kai ka ɗauki alamtara kaifa ne, in gaje ka ce a biya maka suratu Yunus, to ba za ka iya ba. Saboda haka kenan wannan cassette ɗin ba mahalli ne na wanda bai cancanta ba ya ce yana so ya ji don ya amfana. Kamar yadda ba mahalli ba ne na suka ga 'yan bana 7 wanda shi yanzu ya je gama makaranta ya zo ya zauna zai fara karantar da ɗalibai, to ba uzuri ba ne ya ce don me za a karantar da wannan littafin wanda su a matsayinsu da suka je suka yi digiri su aka karantar. To waɗannan da ake karantar da su wannan littafin, wasunsu sun gama digirin tuni a kan harshen Larabci da addinin Musulunci, wasu kuma yanzu suke yi. Ashe in dai kai ka cancanta sanda kake 100 level a karantar da kai, to famin babu aula a karantar da wanda ya zama already graduated, ya riga ya gama jami'ar, ya gama harshen Larabci, ya gama karatun addinin Musulunci. To don haka wannan kasusuwa ba kasusuwa ne na durusu amma ba kasusuwa ne na darussa waɗanda aka sa kowa ya ji ba. Me yasa ake ɗaukar su? Ana ɗaukar su ne don amfanin su ɗaliban da ake wa karatun da kuma waɗanda suke daidai da ainihin tsararsu a cikin fagen ilimi. Bayan karantarwa da kuma ci gaba da karantar da littattafan Mustalahil Hadith a wannan makarantar, to sai kuma yanzu karatun zai ɗauki salo biyu. Salon farko shi ne karantar da tarihin rubuta ita sunna ɗin. Waɗannan hadisai da muke jin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kaza, mu dai ba mu ne kunnuwanmu suka je mana daga bakin shi ba. To sa'an nan malaman da suka rubuta waɗannan littattafai da muke buɗewa muna karantawa ba su suka karantar da mu ba, ana ba gaban su muka zauna muka yi karatun waɗannan hadisai ba. To kenan menene tarihin zama a rubuta ainihin sunna ɗin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a yadda har ta kawo mana zuwa yanzu? To wannan darasi ne wanda zai kasu kashi biyu. Akwai tarihin tattara sunna ɗin da tace ta da kuma ainihin wato tsara ta, kamar yadda ainihin ake ganin littattafai a yau irin su Bukhari, Muslim, Abu Dauda, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Musnadul Imam Ahmad, Muwatta, sannan Musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba, Musannaf na Abdul Razzaq, Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Bayhaqi, Masabih as-Sunnah ta al-Imam al-Baghawi, شرح السنة تشي الإمام البغوي دم كمان تنسو زائي تاريهن دو ودن التفن نتبقوص أمثين مثالي سأنن زائي تاريهن ربو تأينيهن واتو السنة دين أمثين يد صحبيس كفار ربو تات أي يربو توستك دوي آدنا يربو تون اللتاف يأجي دنفين ينا آدنا إيا أبن ديساني دوني كيا يدن أمبانن كنش دكما ميوا أمبانن وسو to za'ai wannan in Allah so littafin da zamu karanta littafin wani malamin mu ne mai suna Dr. Muhammad Ibn Matar Az-Zahrani Dr. Muhammad Ibn Matar Az-Zahrani professor ne a cikin ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a kulliyatul hadith al-sharif da ke jami'ar islamiyya ada domin Allah madaukakin sarki ya yi mishi rasuwa ni na samu fa'idantuwar yin karatu a wurin shi amma ba a cikin jami'ar islamiyya ba karatu alal manhajiyatil as-salafiyya mana yadda zaka je ka zauna gaban malami ya sa maka lokaci ko kuma duk inda ka riske shi ka je ka zauna gaban shi ya karantar da kai Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan malami kamar yadda zamu zo mu ji zai fadi da alƙalamin shi asalin wannan littafin lecture note ne ko kuma hand out ne wanda ya daidai da ainihin wato manhajiyya dirasiyya wato daidai da syllabus na masu karatun farko a matakin farko na degree a cikin ilimin hadisi ko kuma a cikin sunna a jami'ar islamiyya da ke Madina dan haka wannan littafin littafi ne wanda ya tattaro masaloli mabambanta waɗanda kamar yadda zaka ji dalilin da ya yunkurar da shi ga rubuta wannan littafin shine a wannan lokacin bai samu wani littafi wanda yake an rubuta shi da irin wannan manufar da kuma irin wannan tsarin da ita jami'ar islamiyya ta tsara a cikin curriculum ɗinta ko kuma a cikin syllabus ɗinta wanda zai zama an tace shi an tsara shi a bisa yadda ya kamata ya kasance to dole yaga cewa babu makawa ya tashi domin rubuta wannan littafi to wannan littafi shine matakin farko na jirangiyar waɗannan darussa wanda zai tarihin rubuta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma sunna baki ɗayanta kamar yadda zaka zo ka ji zai fadi nash'atuhu wa tatawwuruhu irin yadda abin ya taso daga yaya abin ya fara da kuma wanda irin tatawuri wadanne irin developmental changes ya rinka samu wadanne irin sauye-sauye salon rubuta sunnah ya samu tun daga karni na farko wato tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama har zuwa ƙarshen karni na 9 na hijira wato har zuwa ƙarshen karnin da sa al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani suka ainihin rayu cikin shi karnin da shine su Imam Suyuti da su Sakhawi su kuma suka taso wanda waɗannan karnukan duk wani abu da ya kamata ai wa sunnah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da gurgurdan buƙatar mutanen waɗannan zamannin an yi to kuma daga baya mallan ya dan yi hasashen abubuwan da suka biyo bayan waɗannan karnuka har zuwa wannan zamanin da muke ainihin rayuwa a cikin shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to aikin malam matsar na farko kenan sai ku yi hakuri kowane dalibi akwai sunan da ya saba gaya wa malamin shi mu mun saba ce mishi malam matsar dan haka duk sanda muka ce matsar din na malam matsar to kar kai tunanin wane ne malam matsar shine dai wannan malam Muhammad Ibn Matar Az-Zahrani kashi na biyu shi kuma shine dangane da ilmun rijal ilimi dangane da tarihin mazajen da suke ruwaito sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shi ma zamu karatu in Allah madaukakin sarki ya so akan shi da zarar mun kammala ainihin wato shi tadwini sunna dan haka waɗannan jirangiyar kasusuwa za mu sanya musu suna tadwin ma'ana TAD sannan sai mu sa W sai kuma mu sa WEN tadwin haka za mu rinka ainihin wato sanyawa kasusuwan suna kuma haka sunansu zai fita cikin archives na jami'a na Darul Hadisi Salafiya, wato cikin adanin kasusuwa na wannan makaranta ta mu insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim wa bihi nasta'in, da sunan Allah mai rahma mai jin kai, kuma a wurin Allah muke neman taimako. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, wadiya ta tabbata ga Allah da ya halicci sammai da ƙasa, kuma ya sanya duhunnai iri-iri ga sunan, sannan kuma ya sanya haske ga shinan wadatacce. Thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'jilun, amma kai cu duk da irin wannan halitta da Allah ya kadaitu da ita, sai ga kafirai kuma suna daidaita Allah ubangijinsu da wasu alloli na ƙarya, duk da wannan ni'ima da Allah yi, amma su kuma sai suka koma suna daidaita ubangiji da wasu alloli na ƙarya. Wannan ita ce ayar farko a cikin suratul an'am. La yuhsi 'adada ni'amihi al-'adun, masu kididdiga ba za su iya kididdige adadin ni'imomin Allah ba. Duk yadda za ku tsaya ku bibi ni'imomin Allah, ba za ku iya kididdige su ba, duk iya kididdiga ku. Wala yu'addi haqqa shukrihil mujtahidun, masu kwazo da kokari wajen godiya ga Allah ba za su iya baiwa Allah haƙin da ya cancanta shi su bashi na godiya ba. Wato duk iya kwazon su ba za su iya kaiwa ga godiyar da ita ce ta cancanta ga Allah ba. Wala yablughu mada 'azamatihil wasifun, masu iya siffantawa ba za su iya kaiwa makura wajen siffanta girman Allah ba. Badi'u samawati wal ard, Allah shine wanda ya kirkiri halittar sammai da ƙasa. Wa idza qada amran, idan Allah ya zartar da wani al'amari, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, sai dai cewa abin tabbata, sai al'amarin a ga ya tabbata. Wannan iqtibasi ne malam yayi daga ainihin wato aya ta 117 cikin Baqara. Ahmaduhu ala al-ala'i, ina gode wa Allah a bisa ni'imomin shi. Wa ashkuruhu ala an-na'ama'i, ina yaba wa Allah akan ni'imomin shi. Wa asta'inu bihi fi shiddati war-raha, ina neman taimakon Allah a halin kunci da halin sauki. Wa atawakkalu alayhi fima ajrahu min al-qadri wal-qada, dukkan kaddara da hukunci da Allah ya zartar a kaina, to na dogara da shi, ba zan koma ga kowa ba, na karba. Wa ashhadu an la ilaha illallah, ina shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Wa a'taqidu an la rabba illa iyyah, kuma ina kudurcewa babu wani ubangiji in ba shi ba. Shahadata man la yartabu fi shahadatihi, irin wannan shaidawar da nake, shaidawar wanda bai da shakka ce a cikin shaidawar tashi. Wa i'tiqada man la yastankifu an ibadatihi, sannan aqidar da nake kudurcewa Allah shine ubangiji na, to aqida ce ta wanda baya jin kunyar bautawa ubangijin shi. Ma'ana aqida in ta tafasa a zuciyarka, to in ka zo kana bautar Allah baka jin kunya, ma'ana baka jin kunyar wani ya ganka kana bautar Allah, ko kun fahimta? Saboda aqida ta riga ta dahu a zuci. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu al-amin wa rasuluhu al-makin, manna shaida lallai Muhammad bawan Allah ne amintaccen Allah, kuma manzon shi ne tabbatacce wanda bai yi rawa kafa ba, bai raurawa ba. Khatama Allahu bihin nabiyina, da shi Allah ya cike annabawa baki daya. Wa arsalahu ila al-khalqi ajma'in, Allah kuma ya aiko shi zuwa ga halittu baki daya. Bilisanin arabiyyin mubin, da harshen larabci wanda yake samfarera, ma'ana tataccen harshen larabci wanda bai gurbata da komai ba, mai bayani. Fa ballagha ar-risala, dan haka ya isar da sako. Wa azhara al-maqala, kuma ya bayyana duk maganganun da Allah ya ce ya bayyana. Wa nasaha al-umma, sannan yewa al-umma nasiha, ya fada musu gaskiya. Wa kashafa al-ghumma, kuma ya yi duk wani bakin ciki da mutane ke tattare da shi. Wa jahada fi sabilillahi al-mushrikeen, ya yaki arna tafarkinta da addinin Allah. Wa abada rabbahu, kuma ya bauta ubangijin shi hatta atahul yaqin, har lokacin da mutuwa ta zo ta same shi. Fa sallallahu ala muhammadin sayyidil mursalin, dan haka Allah yayi dadin tsira ga Muhammad shugaban manzanni. Wa ala ahli baitihi at-tayyibin, da mutanen gidan shi mutanen kirki masu dadin hali. Wa ashabihi al-muntakabin, da kuma sahabban shi zababbu. Wa azwajihi at-tahirat, da matayen shi tsarkaka. Ummahatil mu'minina, uwayen mu'minai. Wa tabi'ihim, Allah ya dadin tsira ga waɗanda suka biyo bayan su bi ihsanin ila yawmiddin, da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. Gashi a ƙasa sai ya ce iqtibasu ministi Hilal al-Khatib li tarikh Baghdad, wannan khutuba da kajmalan ya shiryo ta ko, yace ya dan gutsuro ta ne daga ainihin farko-farkon littafin al-Khatib al-Baghdadi mai suna Tarikh Baghdad, ma'ana a khutubar Baghdadi, malam Baghdadi, ba Baghdadi da ka sani mai alifun ba'un ba, a'a al-Imam Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi, wanda ya littafin Tarikh Madinati Dimashq a cikin mujalladi na farko shafi na uku. To a wannan muqaddima tashi, daga nan ne shi malam Matar Zaharani ya ainihin wato gutsuro kadan daga cikin abubuwan da kaji ya kawo maka a wannan khutubar. Jama'a kun ji amana ta malaman gaskiya, ma'ana hatta hudubar nan da zaka ji ta tayin rangadadau, sai ce maka a ba kwazon shi bace shi ma ya gutsuro ne daga wani malami. Amma ba'd, to bayan haka, faqad ikhtara Allah ta'ifatan li safwatihi, Allah madaukakin sarki ya zaɓi wasu yankin jama'a dan su zama mishi na musamman. Allah ya zaɓi wasu dan su zame mishi na musamman, makusantan shi. Wahadahum lilzumi ta'atihi, kuma ya shiryar da su domin su lazimci mishi biyayya. Min ittiba'i subul al-abrar fi lzumi as-sunan wal athar, wato na biyayyar hanyoyin mutanen kirki wajen lazimta sunnoni da kuma ainihin abubuwan da aka gado daga magabata. Wato Allah ya zaɓe su, ya shiryar da su, sai suka lazimci da'ashi da biyayyar hanyoyin mutanen kirki wajen ruko da sunna da kuma abubuwan da aka samo daga wurin magabata. Fa zayyana qulubahum bil iman, sai Allah madaukakin sarki ya zayyana zukatansu da imani. Wa antaka alsinatahum bil bayani min kashfi a'lami dinihi, sannan Allah madaukakin sarki ya sa harsunansu suke bude baki suna bayani domin su yayi duk wani abu da ake bukatar a san shi na ilmomi na addinin musulunci. Ma'ana Allah bai basu sun yi shiru ba, sai suke bude harsunan nasu suna bayyana, suna yayi, suna fito da duk wani abu da ya zama mai duhu ne a cikin ilimi, sai su fito da shi haske. Wattiba'i sunan nabihi, kuma Allah ya zabe su ya sanya su mabiyan sunna annabin shi ne. Bidda'u bi firrahali, ta hanyar bi matakai matakai a halin zaman gida ne, wal asfar ko a halin tafiya. Wa firaqil ahli wal awtar, a halin rabuwa da iyali ne da kuma rabuwa da ainihin bukatunsu ne, duk waɗannan na daga cikin sifofinsu. Me wannan magana take nufi? Waɗannan mutanen Allah ya shiryar da su, sai su bi matakan duk da za su bi. Wajen me? Wajen neman dalilan da za su kai su zuwa ga bin sunnoni. A halin zaman gida ne za su yi karatu a hannun malaman garinsu, a halin sai sun yi tafiya ne za su tafi su je su samo karatu a wurin malaman da ke nesa. Za su rabu da iyalansu ne sun yadda, za su bar bukatun da suke da su a nan domin su tafi nemo sunna, duk sun amince. Allah ya zaɓe su don yin haka. Fi jam'is sunan, suna yawo gida da waje tare da iyalai ne ko ko su rabu da iyalan ne, tare da bukatunsu ne ko ko sai sun haƙura da bukatun, wajen tattara sunna. Wa rafdil ahwa, da kuma watsar da san zuciya. Mana waɗannan mutane ne waɗanda Allah ya zaɓe su su tattara sunna annabin shi sallallahu alaihi wa sallam, su yi watsi da duk abin da yake son zuciya. Wattafaqquhi fiha, da kuma kokarin fahimtar su sun nuni din bitarkil ara'i ta hanyar barin ra'ayoyi, domin sharadin fahimtar sunna sai kai watsi da ra'ayoyi. In ka dauko wasu ra'ayoyi ka taho wurin sunna, to ba za ka fahimce ta ba. Wannan kenan. Dan haka sai ya ce fatajarradal qawmu lil hadith, waɗannan mutane sai suka jajircewa hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, wa talabuhu, suka neme shi, wa rahalu fihi, suka yi tafiya takanas domin samo hadisi, wa katabuhu, kuma suka rubuto shi, wa sa'alu anhu, kuma suka rinka yin tambaya game da shi, wa ahkamuhu, sannan suka zauna suka tsara shi, shine ihkam, suka zauna suka tsara shi. Ka duba yadda Bukhari yake daban da yadda Muslim yake daban da yadda Nasa'i da yadda Muwatta da yadda Musannaf, kowanne suka tsaya suka yi ihkamin shi, suka tsara, wa zakaru bihi, suka rinka tattaunawa da junansu game da hadisi, wa nasharuhu, kuma suka yada shi a cikin duniyar ilimi, wa tafaqahu fihi, suka ainihin yi kokarin fahimtar fiqhu a cikin shi, ma'ana suka tsaya suka fahimci addini ta cikin shi, wa asaluhu, suka mai da hadisi ya zama musu shine tushe daga cikin tushen fahimta addini, wa farra'u alaihi, suka yi wa wani abin reshe daga hadisi, ba dai wai hadisi ne zai zama kanin wani ba, a'a, hadisi suka yi tafri'i daga reshe, ma'ana bayan shi hadisin sun mai da shi aslu, to sai zama duk abin da za a fitar kuma zai zama reshe ne, wato fiqhu reshe ne na hadisi. Sannan shi hadisin kuma da suka tashi wajen rubutun shi sai mishi reshe reshe reshe, wannan ilimi ya haifi wannan, wannan ilimi ya haifi wannan. Malam yake cewa wa bazaluhu, sannan suka yi wa hadisi sadaukarwa, wato suka sadaukar da ransu don hidimar hadisi, wa bayyanul mursala min al muttasil, suka bayyana hadisin da yake mursali ne daga hadisin da yake muttasili. Kun ga wannan da yake an yi karatutukan a baya, basa buƙatar sai an tsaya an sako bayani, to wannan zai bayyana maka lallai ashe wannan karatun ka ga ba wa'azi ba ne, kuma wanda duk bai kai ya saurari wannan karatun ba, to in ya saurara ba zai fahimta ba. Dan irin waɗannan kalmomin babu buƙatar ma sai an fassara su mursal da ainihin muttasili, saboda an yi karatunsu a baya. Sannan malam yake cewa wal mawquf min al munfasil, suka yi kokarin bambance hadisin da yake mawqufi ne daga wanda yake al munfasil, ma'ana wanda ya zama marfu'i ne kenan, da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya sha bamban daga mawqufi, wan nasikh min al mansukh, suka yi kokarin tantance hadisin da ya shafe da kuma wanda aka shafe, wal muhkam, da hadisin da ake hukunci da shi, min al mafsukh, daga wanda ba za a yi aiki da shi ba, wal mufassar, suka yi kokarin gane hadisin da yake a fassara yake shi, suka bambance shi, min al mujmal, daga wanda yake a dunkula yake sai an nemo wani ya fassara shi, wal musta'mal, da kuma hadisin da ake aiki da shi, min al muhmal, daga wanda za a bar shi ba za a yi aiki da shi ba, wal gharib min al mashhur, suka bambance tsakanin hadisin da ya zama gharibi ne daga wanda yake mashhuri ne, wal udul min al majruhi, suka bambance mutanen kirki adilai daga waɗanda suke marasa kirki ne masu raunata, wadda'afa'i min al-matrukin, suka ware mutanen da suke masu rauni ne daga waɗanda aka yi watsi da su, walkashfi anil majhul, sannan suka bayyana mutanen da suke majhulai ne ba a ma san su ba gaba daya, wa ma hurrifa, suka yi kokarin tantance hadisan da aka sauya su, au quliba, ko kuma aka juya su, min al-manhul, daga cikin hadisan da asali ga yadda suke, ma'ana asali ga daga yadda suke sai aka juya su ko aka sauya su, to suka tantance ire-iren waɗannan hadisai, min makhailit tadlis, daga hadisan da rudani na tadlisanci ya ainihin shiga cikin su, ma'ana hadisin da yake wannan hadisin ga yadda asalin shi yake, don ya tashi ruwaito shi sai sauya shi ko kuma ya canza shi, to sai da suka bambance wannan, daga wanda yake wannan hadisin an samu rudanin tadlisanci ya shiga ciki, Abu Ahmad ne, sai ka ji tsoron ka ce Abu Ahmad, za a gano ka, suka faɗe shi da abin da ba a san shi da shi ba, amma kuma haka ne, shi ne yana da ƴar Ruqayya, sai ka ce Abu Ruqayya, to sai da suka yi kokarin bambance hadisan da aka samu duk irin wannan rudani, wa ma fihi min at-talbis, da duk wani rudani dake ciki sai da suka bayyana, hatta hafizallahu bihim ad-din, har Allah ya kiyaye wannan addini da su, alal muslimina, ga musulmin da zasu zo bayan su, wasanahu, Allah ya kiyaye wannan addini, an ful bil qadihin, daga zargi na ainihin wato masu suka, wa ja'alahum inda tanazu'i a immatal huda, Allah ya sanya waɗannan malamai suka zama su ne jagorori na shari'a a lokacin da ake jayayya, to su za su yi jagoranci zuwa ga abin da yake daidai. Allahu akbar. Wa fin nawazili, a lokacin da wata musiba ta afkowa musulmi kuma, masabihad duja, waɗannan su ne suke haskaka hanya. Idan wata musiba ta faɗo wurinsu ake tafiya su bayyana wa mutane ina mafita. Fahum warafatul anbiya, dan haka su ne magada annabawa. Wa ma'anasul asfiya, sannan su ne wurin da zaɓaɓɓu ko mutanen kirki ke samun kwanciyar hankali. Ma'anasa, yace unzur sahih ibn Hibban, yace ka duba sahih na ibn Hibban a cikin juz'in farko shafi na 84, nan ma daga nan ya gutsuro da yawa daga cikin waɗannan maganganun da ka ji ya faɗi. Wa qad ja'ala Allahu ta'ala ahla al-hadisi arkana shari'a, su dai malaman hadisi Allah ya sanya su sun zama su ne gimshikai na shari'a. Yadda ka san gimshikai na rumfa ko na masallaci ko na gini, to haka Allah ya sanya malaman hadisi su kuma suka zama su ne irin waɗannan gimshikai na shari'a. Wa hadama bihim kulla bid'a, sannan da su Allah ya rugurguza duk wata bid'a shani'a mummuna. Fahum amna'ullahi fi khalqatihi, dan haka su ne amintattun Allah a cikin halittun Allah. Mana inda da malamin hadisi cikin ku ba za ku bata ba, dan dai ba zai ga munkari yayin shiru ba. Amma bayan haka duk wasu malamai sukan ga munkari su ja baki su yi shiru, wasu ma sai su koma gefe guda suna ganin su shiga cikin ku dan su gyara ku, to su kansu ma sun bata. Amma malamin hadisi baya yin shiru, dan haka da su Allah yake rugurguza duk wata bid'a da ta taso, su ne amintattun Allah a cikin halittun Allah. Wal wasita bainan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ummatihi, kamar yadda mala'ika jibril shine mai isar da sako daga Allah zuwa annabi shike isar da sako daga Allah madaukakin sarki zuwa al'umma, to malaman hadisi kuma su ne ke isar da sako tsakanin annabi da al'umma shi. Wal mujtahiduna fi hifz millatihi, sannan kuma su ne masu kwazo wajen kiyaye hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya azza mutane akai. Anwaruhum zahira, hasken su mai kyalli ne. Sannan wa fada'iluhum sa'ira, falalolin su asarri suke masu tafiya ne, ma'ana falalolin su suna nan suna tafiya. Dubi Imam al-Bukhari baya duniya, amma hayyau falalar shi da alherin shi na nan na tafiya a duniya. Wa madhahibuhum zahira, sannan mazhabin su asarri yake, ba a boye yake ba, shine duk inda annabi ya faɗi kaza to shine mazhabin su. Su ba su riga sun kayyadewa kansu ba, balle a ce to ai kai baka san matsa'a, duk inda mazhabin su yake asarri ne, don me? Maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama ce. Wa hujjatuhum qahira, sannan hujjar su ita take rinjaye akan hujjar wanda ba su ba. Wa kullu fi'atin, duk wata kungiya ta tahayyazu ila hawa, wadda take ainihin wato dangantuwa zuwa ga san zuciya, tarji'u ilaihi, karshe dai dole sai ta dawo zuwa ga ainihin wato malaman hadisi. Aw tastahsinu ra'ayan, ko kuma duk wata kungiya da take kyautata wani ra'ayi da san zuciya kenan, ta'takifu alaihi, sai ainihin ta dawo ta duƙufa akan ainihin wato hanya ta malaman hadisi. Ma'ana abin da yake sanya cewa kullu fi'atin tatahayyazu ila hawan tarji'u ilayhi aw tastahsinu ra'ayan ta'takifu alayhi siwa ashabul hadith, duk wata kungiya da zaka samu tana kai da komowa zuwa ga san zuciya, tana komawa zuwa ga san zuciyar, ko tana kyautata wani ra'ayi da ta dukufa akan shi, to haka zaka same ta in ba malaman hadisi ba. Wato duk wata kungiya ka same ta da wani san zuciya da take komawa gare shi, ko ka same ta da wani ra'ayi da ta dukufa akai, amma malaman hadisi ba wani abu da suka yanke shawara akan shi sai abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ko kun fahimta ma'ana shine inna li ashabil jam'iyyat wal fi'at min ashabil bid'a wal ahwa lahum qararatun la yataraja'una anha suna da wasu ka'idoji da suka tabbatar wa da kansu waɗanda ba sa sassauci a kansu malamin hadisi ba shi da wannan abin da yake akai kaf in ka zo mishi annabi ya ce sai dawo kanshi to da haka in ba malaman hadisi ba babu waɗanda za ka same su cewa suna nan suna jiran gaskiya ta zo ne kawai su karɓa ko kun fahimta bayan haka duk wasu jama'a za ka samu kamar yadda Allah ya siffanta su kullun bima ladaihim farihun kowa yana nan ga abin da ke gaba gare shi kawai shine yake son shi fa inna kitaballahi uddatuhum yace littafin Allah dai shine guzurinsu shine madogararsu was sunna al mutahhara hujjatuhum sunna mai tsarki kuma ita ce hujjarsu war rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi'atuhum kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ubanta wa gasu wa ilaihi nisbatuhum zuwa gare shi ne suke dangantuwa la yu'arrijuna 'ala al-ahwa ba sa komawa su dogara zuwa ga san zuciya wala yaltafituna ila al-ara ba kuma sa waiwayawa zuwa ga ra'ayoyi yuqbilu minhum ma rawahu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abinda suka ruwaito daga manzon Allah karbe ake kai tsaye wa humul ma'mumuna 'alaihi wa humul ma'mununa 'alaihi sune amintattu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wal udul kuma sune mutanen kirki hafazatuddin sune masu tsaron addini wa khazanatuhu taskar addini a wurin su take wa au'iyatul ilmi sune matattara ilimi buhun ilimi sune wa hamalatuhu kuma suke dauke da ilimi minhum kullu alimin faqih duk wani da ya kai matsayin malami na fiqh to daga cikin su yake wa imamur rafi' nabi duk wani da ya kai matsayin shugaba madaukaki mai fadaka da basira to a cikin su ne wa qari'un mutqin duk inda ka ji wani gogaggen mai qira'a alqur'ani da ya kware to cikin malaman hadisi ne wa khatibun muhsin duk inda ka ji wani mai khutba wanda ya iya kyautata hudubar shi to a cikin su ne wa humul jumhurul azim sune suka fi kowa yawa wa sabiluhum as-sabilul mustaqim hanyar su ita ce mai kakkiya hanya wa man kadahum wanda diye musu kulla kulla da makirci qasamahu Allah sai Allah ya karya shi wa man anadahum wanda diye jayayya da su khabalahu Allah sai Allah ya wulakanta shi ya tabar da shi la yadurruhum man khalafahum wanda ya saba musu baya cutar da su ba sa damuwa da shi wala yuflihu man itazalahum wanda yace ba shi ba su duk inda ya tafi ba zai ci nasara ba al-muhtat lidinihi ila irshadihim faqir wanda di yake taka tsantsan da addinin shi to ila irshadihim faqir yana da bukatuwa zuwa ga shiryawar su duk mutumin da ke da taka tsantsan duk wanda ya bada muhimmanci ga addinin shi to yana da bukatan malaman hadisi wa basrun nazir bisu'i ilaihim hasir sannan duk wanda ya sa ido yana duban su duba na muni da sharri to ganin shi zai gane mishi asara ma'ana zai ba abin da zai gani daga abin da yake nema wa inna allaha ala nasrihim laqadir kuma Allah na da iko na ya ci gaba da taimaka musu sai yace unzur sharafa ashabil hadith ka duba littafin sharafu ashabil hadith lil khatib na khatib daga Shafi na 8 zuwa na 9 littafi ne dan karami haka waɗannan khutubobi da malamin ya ɗibo jama'a na karanta mana su ne na yi ƙoƙarin fassara su da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa amma da sharhin su zamu jama'a suna ɗauke da falaloli da siffar ashabul hadis to yanzu kenan me ake nuna maka kaji mutanen da zaka koyi ilimin su kaji mutanen da zaka bi tafarkin su mutanen da ake fatan wata ran ka zama daga cikin su to ko ka shirya waɗannan irin siffofin su zama siffofinka dan haka babu wanda zai zama malamin hadisi sai wanda ya saka wa zuciyar shi ikhlasi, matakin farko kenan, shine dan Allah yake yi, kuma dan Allah Allah yake fuskanta, Allah kuma yake so yi wa khidma. Na biyu sai ya zama babu girman kai, babu tunanin shi shine wani, dan haka Allah ya mai baiwar ya zama malamin hadisi. Sannan na uku sai ya zama yana da isti'dadi na duk abin da ya tabbata a cikin sunnah shi zai aiki da shi, ba wai zai shiga harkar bane dama ya yanke shawara akan wasu ra'ayoyi. To amma tunda ya ji ana ta karkata ga hadisi, bari shi ma ya shiga ya ga me yake ciki. Sannan ku dubi maganganun da ya daga ƙarshe akan cewa wanda diye musu makirci sai Allah ya karya shi, wanda duk ya saka musu tsaurin ido da jayayya sai Allah ya tabar da shi. Sannan siffarsu shine ba sa damuwa da wanda ya saba musu, domin duk lokacin da kaga cewa kana damuwa da wanda ya saba maka, to kai kanka kana da matsala. Eh, kana da matsala a cikin abin da kake, in ba kana da matsala a cikin abin da kake ba, dole ne sai kowa ya bi abin da kake akai. To sa'an nan sai ka tsaya ka duba, da yace wanda din yace ba shi ba su ya koma gefe guda, ba zai nasara ba, ba zai dace ba. Ina son ku tsaya ku dubi waɗannan sifofin kap, ku auna su a tarihin baya da aka baro a musulunci wanda za mu zo mu samu, da kuma tarihin da ya biyo baya, da kuma tarihin halin da muke ciki a yanzu. Duk duniya ba ka jin labarin wasu malamai sai malaman hadisi, ba ka jin labarin su. Amma a kowane zamani akwai malaman nahawu suna nan Burjik, akwai malaman sarf, akwai malaman ash'ariya, akwai malaman, amma ba ka jin labarin kowa a duniya sai su waɗannan. Amma fa waɗancan ɗin kaka ce babu su ne, a akwai su, amma kasantuwar sun yi i'tizali daga manhajin malaman hadisi sai Allah ya basu, sai aka manta da su. Dan ka za su yi ta kokarin su bullo din, za su yi ta kokarin fada da malaman hadisin, karshe sai Allah ya karya su. To dan haka wannan wata khidima ce ga addinin musulunci, ta hanyar sadaukarwa da kuma yi domin Allah. To sai Allah ya dubi gwargwadon tsarkin zuciyarka sai ya sa maka hannu a cikin al'amuranka. Wa ba'du, bayan haka, fa hadhihi nubadhun yasira, yace wannan wasu ƴan gutsurowa ne, ƴan kadan kadan, nubzatun guda ɗaya, to wannan ƴan gutsura gutsura ne, an gutsuro nan, an gutsuro nan, an gutsuro nan, yasira, gashi gutsurowa gutsurowan ma kadan, ko kun fahimta? Min juhudi tilkal ajiyal, na daga kwazan waɗancan jama'u da aka wuto su, almuta'aqiba, waɗanda wasun su suka rinka biyo bayan wasu. Kun fahimta? Wannan littafin zai gutsuro maka daga kwazan mutanen nan da aka siffanta maka, kwazan kuma ba na zamani ɗaya ba, kwazan su da ya rinka biyo bayan zamani bayan zamani, zamani bayan zamani, mai yiwa kai ma in kayi kokari ka shiga daga cikin su, ka ɗauki salon su, Allah ya maka buɗi har wata ran kai ma tarihi ya zo ga kwazan da kai, kai ma a zo ana bayyana kwazan ka a cikin fagen. Shine ma'anar muta'aqiba, min salafina as-salih, na daga kwazan magabatan mu mutanen kirki, al-mazkur wasfuhum anifan, waɗanda aka ambaci siffofin su a ɗazu. Duk waɗannan siffofin da aka faɗi siffofi ne na salaf, ashabul hadith, alladhina badalu kulla juhdin, waɗanda suka ainihin yaɗa kowane kwazo da kokari, wa kulla ghalin, sannan suka bayar da duk wani abu mafi tsada da daraja a wurin su, kuɗi ne, rai ne, lafiya ce, lokaci ne, duk wani abu da yafi komai tsada a wurin su shi suke bayarwa. Ina son ku gane wannan na daga cikin siffar ashabul hadith. Kisa zai kaga a yanzu dalibai albarkar ta gagara samuwa, saboda su fa kadai abinda za su bayar na daga khidmar su ga sunna shine abinda bai da amfani a wurin su, shine ba za su yadda su zo makaranta ba sai lokacin da ba su da wani abu mai muhimmanci, to wannan lokacin shine za a ba sunna. A su salaf sun dubi duk abinda yafi komai tsada na daga rayuwar su, ran su, lafiyarsu, ƙarfinsu, iliminsu, kuɗinsu, ‘ya’yansu, mutuncinsu, darajarsu, su suka bayar muƙabilin su taimaki sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam. Me yasa ba za a rinka kulla majalisul hadisi a lokuta irin waɗannan ba? Karfe 7 na safe, karfe 8 na safe, karfe 9, karfe 10, karfe 11, a mutane suna da aiki ne. To yaushe aiki zai kare? Babu ran da zai kare. Amma shi ilimi yana da lokacin da zaka je ka koya, daga baya ka kama kanka, ka samu, ka zama yadda ka zama, sai kuma ka ci gaba da gurgurdan yinaka kwazan. To amma ka ce san baka da lokaci a farkon rayuwarka. Baka da lokaci a farkon rayuwarka. To a ƙarshen rayuwarka yaushe zaka samu lokaci? Shi yasa taken da na samo wa makarantar mu ta Albani Science Academy yake fassaruwa zuwa ga haka.
Knowledge in youth is wisdom in age.
Shine moto na makaranta, wato shine kirarin makaranta. Knowledge in youth is wisdom in age. Ilimi a lokacin samartaka da lokacin kuruciya, to sai ya zama maka haske ne, ko hikima ce, ko baiwa ce, ko basira ce a cikin rayuwarka gaba daya. Amma bari ku ji, kun ga bayan wannan knowledge ba abin da zaka nema a ƙarshen rayuwarka ya zama maka haske. Ka tara kuɗi ka gani, kana tsufa sai hawan jini ya kama ka sai ka mutu. Su kuɗin ne da ka tara kana ƙarami suka haifar maka da hawan jini, hawan jinin ya buge ka. Domin a lokacin da suka taru, a lokacin za ka kasa bacci, kana tunanin ya baya a tsare su kuma. Kana cikin wannan tunanin sai a bugo maka waya, a ce maka motar ka ta haura gadar Jaba kenan ta kama da wuta. Gari na wayewa sai a ce ƴan hayanka da ke gida kaza su kuma ba su hada kuɗi ba. Sai ka ji gaba ɗaya zuciyarka ta buga, sai a kai ka asibiti. Shikenan sai mutuwa. Dan haka ba abin da zaka tara a lokacin kuruciya wanda zaka tsufa ka samu natsuwa. Kana ƙara tsufa kana ƙara samun natsuwa. The knowledge in you. Na fata an gane. Wato ilimi a cikin samartaka ko kuma ga samari. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka malam yake cewa waɗanda su waɗannan malaman farko, allazina bazalu kullu juhudin, waɗanda suka ainihin wato yaɗa duk wani ƙwazo, wa kullu ghalin, suka sadaukar da duk wani abu mai tsada, mai daraja, ko lokaci ne, ko kuɗi ne, ko menene. Ku kiyaye jama'a, ina son ku gane fa wannan darasin na muqaddima ba muqaddima ce kadai yake yana ba mu labarin mu, labarin ta ba, yana daga cikin alherin karatun tarihin salaf, musamman mu da ke rayuwa a wannan zamanin. Ta ba mu zauna da malamai irin waɗanda suka tarbiyantu da waɗannan tarbiyar ba a galibin lokaci a wannan ƙasar tamu a Najeriya. Wallahi yana da muhimmanci mu ji irin waɗannan labaran. To amma kana son jin waɗannan labaran dalla-dalla, sai ka rinka bin Siru Alamin Nubala. Shi wannan littafi ne da ya bayar da muhimmanci game da bayyana ɗabi'un malaman farko na ibada da taka tsantsan da duniya da ƙarancin takallusi, rashin matsawa kai in yi abin da ban kai in yi ba, da rashin ji da kai, da ɗaukar kai ba a bakin komai ba, da yi domin Allah, sannan da sadaukarwa. Za ga ya sadaukar da lokacin shi, ya sadaukar da ran shi, ya sadaukar da rayuwar shi, ya sadaukar da dukiyar shi, ya sadaukar da ƴaƴan shi, ya sadaukar da duk abin da ya mallaka a duniya. Galibi a Najeriya wannan ba siffa ce ta malamai ba. Da ya zama wannan ba siffa ce ta malamai ba, to ɗalibansu da ke biyo bayan su sai suke fin su aborancewa. Dan haka kake ganin duk tafiyar da ta taso ƙarshe sai a samu mabiya ko ɗaliban tafiyar sai su tawaye ga shi uban tafiyar. Ba dan kuma ba, saboda ya tarbiyance su rashin ikhlasi, ya tarbiyance shi ya ba su tarbiyar rashin sadaukarwa, ya tarbiyance su kwadayi da kokarin tarawa da duniya da sunan addini. Don suka taso suka gane cewa da sunan su yake yin wannan abun, sai su kokarin tawaye domin su ma su kai ga wannan abun. Ko kun fahimta jama'a? Amma yanzu don girman Allah, ina muka samu malami irin Imamu Abu Hanifa wanda ke ɗiban jali yana baiwa ɗaliban, wanda ke siyan gidaje, gidaje ne na ƴan haya sai siya, sai ce ɗaliban shi su je kowa ya zauna ya samu wurin zama a rayuwar shi. Ba mu samu wannan karantarwa ba a ƙasar nan tsakani da Allah a wurin mafi yawancin waɗanda ke riƙe da raunuka da kujerun malanta. To bari ku ji, to kun suka fara canza, kun san me zai biyo baya, to zagi kuma zai biyo baya, sai ce to akwai wata manufa fa, ku yi a hankali ba dan komai ba, saboda me? Saboda kuma lokacin alheri ne ya juye ya zama sharri, saboda an riga an gama kinuwa akan sharri. Jama'a ko kun fahimta? Annabi da yazo su da kansu me suka ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama? Abu Sufyan ya faɗi wannan gaban Annabi, ya faɗa can adawa, ya faɗi a gaban Hiraqal, da aka ce menene yake umarninku, sai ce yana cewa a bauta wa Allah, yana umarni da sadar da zumunci, yana umarni da kyautata wa talakawa da marayu da matan da ba su da mazaje, yana kokarin kawo alherai ga dukkan al'ummar shi. Abu Sufyan ya faɗa haka. Amma kuma cikin suratu Sad ka ji me suka ce, sai suka ce in hadha illa shay'un yurad, wannan abin alherai fa da kuke ji fa, to wani abu fa ake nufi fa, dan haka ku yi a hankali. Ko kun fahimta jama'a? Me yasa? Saboda sharri ya riga ya gama ginuwa. Shugaban Larabawa ne azzalimi ne. To lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo, kaga irin wannan alheri, ya ɗauki raƙumi 100 ya ba mutum guda, ya ɗauki rago 100 ya ba mutum guda, ya kace ku yi a hankali, akwai wata manufa akan wannan. A'a, wannan huwa aslul Islam. To haka a ƙasarmu da aka rasa waɗannan abubuwan, yanzu da aka zo ana karanta tarihin magabata, hankalin matasa ya fara dawowa jikinsu, sun fara ɗabbaka irin wannan. To shikenan za ka ga menene zai biyo baya, sai kuma ka ga wancan zargin zai biyo baya. Amma kar mu sake wannan zargin ya samu mu sassauta ko mu sauya ko kuma mu daina ba dan komai ba, domin yanzu kowa ya lalace, kuma ya yadda ya lalace, dan haka ya ja baki ya yi gum. Masu tafe da saƙon da salaf suka bari a duniya yanzu su suke magana. To idan ba su karantar ba, su waye za su karantar? To karantar da manhaji as-salafi kuwa a aikace ake karantar da shi kafin a bayyana shi da baki. A ƙarƙashin wannan, ku dubi irin wannan magana da yake cewa allazina bazalu kullu juhudin, wanda duk wani ƙwazo sai da suka gabatar da shi, wa kullu ghalin, duk wani abu mai tsada, wa nafisin, da duk wani abu mai daraja, fi sabili khidmatis sunna, a wajen khidmar sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, al-mutahara, mai tsarki, wa hifziha, da tsareta, wa tadwiniha, da kuma rubutata, wa naqliha ila al-umma, da kuma yaɗa ta zuwa ga al-umma. Wannan siffar salaf ce. Idan ka aje as-salaf min qudama al-umma, ka ɗauko daga cikin al-muta'akhiruna al-imam Umar ibn al-Mulaqqin, malamin su Ibn Hajar, yawo yake duniyar musulunci, duk inda ya ji littattafai yana tattaro su, yana sai wa ɗaliban, ana cewa kai mujtahidi ne, kai babban malami ne, kai menene ma za ka yi da waɗannan littafan? Sai ce a muna da ɗalibai ne waɗanda muke fatan nan gaba su zama malaman al'umma. Ya karantar da su, shi ne kuma yake tara musu littattafan da za su karanta. Aka ce in wani babban malami ya rasu, aka tattaro taskar littafan shi, za a siyar. Ɗaliban ilimi za su je, kowa zai je ɗan siyo, ɗan kwaya ɗaya, ɗan kwaya biyu, sai Ibn al-Mulaqqin ya je, sai a kafa mishi kujera. To ana kafa mai kujera, sai kowa ya ja baya, sai Ibn al-Mulaqqin ya gama siye kaf abin da zai siya, sannan su kuma mai siyan qawaidi da risala ko 40 hadisa sai koma ya siya. Ma'anar wannan shine yanzu dukiyar shi ce kuma yake diba yake wa addinin khidma, ba wai addinin ne mayar saniyar tatsa da daliban ba. Wannan ita ce siffa ta ainihin waɗannan salaful umma jama'a. Sannan ka dubi Imam Suyuti, attajiri ne mai kuɗi amma ba shi ya tajirancin ba, mahaifin shi ne mai kuɗi, ya rasu ya bar shi daga shi sai mahaifiyar shi, mahaifiyar shi ta yafe mai duk dukiyar da suka mallaka, aka ci gaba da gudanar mai da kasuwancin, shi kuma fa sai ya koma yana khidmatul ilmi, ya ɗibi littattafai ya dankara su akan raƙuma, ya rinka yawo yana gina masallaci da makaranta, ya zauna ya karantar da ɗaliban sannan ya tsallake ya bar su. Dan haka a cikin wannan yawo sai da Suyuti ya kewaye kakkaf bangarorin duniya, har birnin Katsina sai da Suyuti ya zo, har birnin Kano sai da Suyuti ya zo, akan wannan aiki na karantar da addini. Da kuɗin shi yake yi, ba zuwa yake yi don a tara mai kuɗi kuma yana matsar mutane da muridan ba, a'a shi ne yake zuwar musu da hidima. Waɗannan suna da masallaci da makaranta, madalla sai rabu da su, sai karantar da su, sai ba su littattafai. Waɗannan ba su da masallaci, makaranta suke da ita, sai gina musu. Abinda malaman salaf suka rinka yi ke, to dole ne a taso a raya waɗannan ɗabi'un jama'a. Bai yiwuwa kawai wai kai dama kayi ilimi ne don ka matsu kuɗi a jikin masu mulki da masu sarauta da 'yan boko, kai ka tattara wai don ka mutu ka barwa matanka da 'ya'yanka gidaje, shikenan wai ba su cikin matsala. Ma'ana kai kuma mahaifinka da ya mutu ya barka cikin talauci, wato shi bai san muhimmancinka ba. Jama'a, ko kun fahimta? Wannan ita ce siffarsu. Manufarsu ita ce mai hidima ga sunna. Manufarsu ita ce mai a tsara sunna. Manufarsu a rubuta ta katta watse, sannan kuma a yada ta cikin al'umma don ai aiki da ita. Malam ya ce jama'atu hazihi nubaz, na tattara waɗannan 'yan gutsuri-gutsuri ne, na ciro can na ciro nan, na tattara su min masadir shatta, daga ainihin wato littattafai, ma'anan masadir masdar references, wato daga wuraren kafa hujja littattafai mabambanta iri-iri. Wa allaftu baina hatu, sai ne kokarin har hada su ma'a shay'in yasirin min at-ta'liq, tare da dan kadan na daga sharhi war rab, da kuma hada tsakanin su wat ta'rif bi tilkal juhud, da kuma kokarin bayyana wannan kwazo nasu. Sai in ce wani shi ya rubuta littafi kaza, ga tarihin shi, ga manufa, ga tsarin littafin, ga hidimar da yake kokarin ya gabatar a cikin littafin. Ina fatan an gane. Wa zalika, shi wannan aiki da nayi na wannan gutsurowa da tattarawa da tacewa da hadawa da sharhi da nayi, nayi shi ne khilala qiyami bi tadrisi maddati tadwini sunnati nabawiyya abra usurihi al-mukhtalifa, a daidai lokacin da na tsayu da aikin karantar da darasin rubuta sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, a tsawon zamunnan da sunnar ta yi, wato tun daga sanda annabi ya faɗe ta har zuwa mabambantan zamunna. Na yi wannan karantarwa ne li talabati sanatil ula, ga ɗalibai na shekarar farko, wato 100 level, bi kulliyatil hadis, a ainihin wato kwalejin hadisi, wato a faculty na hadisi, bil jami'ar islamiyya bil madinatil munawwara, a jami'ar islamiyya da ke madina ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Haythu alfaitu mawdu'ati manhaji hadhihi almadda, yayin da na dauki wannan karantarwa sai na ainihin gano cewa darussan manhaji, wato darussa na syllabus na wannan karatun da aka sani in karantar, la yajma'uha aw aktharuha kitabun, babu wani littafi kwaya ɗaya da ya tattaro su, li yakuna muwafiqan, dan ya zama yayi daidai da abin da ake so in karantar, aw alal aqall muqariban, ko kuma aqalla a ce yayi kusa da abin da aka sani in karantar. Ina son ku tsaya ku fahimci wannan jumlar da kyau. Abin da malamin ke cewa shine, a lokacin da aka sa shi ya karantar da ainihin wato tadwini sunna da 100 level, to sai ya bincika, a iyakar binciken shi sai bai samu wani littafi wanda ya tattaro abubuwan da ake so ba. Na'am, wato kowace jami'a a kowane darasi ana samun gogaggu da ƙwararrun malamai ne, sai su zauna sai su haɗu sai su ba da shawarar me ya kamata a karantar da waɗannan ɗaliban. Sai wannan malamin ya ce ya kamata a karantar da su kaza, ya kamata a karantar, sai a zauna a tace wannan. To wannan shi ne syllabus. To wannan syllabus ɗin ba lallai ne a samu yana nan a cikin kowane littafi ba, ba ma za a same shi ba, domin da awwali marra wasu mutane suka zauna a ɗan wannan ɗaki da ake kira staff room suka zauna suka ainihin wato rubuta tsare-tsaren. To ina kake jin za ka samu wannan? Ba inda za ka samu. Kamar yanzu tsare-tsaren nan ne namu na Darul Hadith, duk duniya ba inda za ka je ka same su. Me yasa ba inda za ka je ka same su? Don dama ba daga wata makarantar ne muka kwaho ba, a'a mu ne muke zama kawai mu ga menene ya dace. To yanzu a ƙarƙashin haka, idan ka zo ka ce yanzu ku Darul Hadith curriculum ɗin wacce makaranta kuka ɗauko mu ma mu je mu ɗauko, sai mu ce ba wata makaranta, mu muka tsaya muka ƙirƙiro curriculum ɗin. To amma in aka zo syllabus fa, sai mu ga syllabus ɗin mu yayi daidai da littafi kaza, sai mu ce to a karantar da shi. To inda za mu ga cewa syllabus ɗin mu kuma ba wani littafi da ke ɗauke da shi, to dole ne yanzu mu kallafa wa malaman nan su zauna su fitar mana ko kuma wani guda ɗaya mu kallafa mishi shi ya je karantar da wannan abu. To garin karantar da wannan abu, ko ya rubuta littafi mai zaman kanshi, ko kuma ya rinka bayar da shi da gwagwarmaya yadda yake ɗibo wa ɗaliban. Ko kun fahimta? To wannan yana daga cikin ayyuka na malamai gogaggu masana. Amma duk wata makaranta da za a kafa ta, duka bai rage kowace ba, a ce an ɗauko cap abin da ke waccan makarantar ne an kawo an sa a nan, wannan yana nuna babu gogewa ga malaman, kuma makarantar ba ta da wata manufa. Don haka bai kamata ko kaɗan syllabus ɗin ABU na law ya yi daidai da syllabus ɗin ABU na BUK ba, ko kaɗan bai kamata ba. Ya kamata kowace ta tsarin nata, domin tana da malamai ne waɗanda in dai malaman sun gawurta, su da kansu ne za su zauna su tsara su ga menene ya dace. A ƙarƙashin haka sai ya zama kenan kowace jami'a tana da irin mizarta, tana da irin abin da take da shi wadda waccan ba ta da shi. Amma in ya zama duk abin da ake karantarwa da salon karantar da shi a ABU shi ne a BUK shi ne a Danfodiyo shi ne a University Maiduguri shi ne a Ibadan, yana nuna babu gogewa. Kuna fahimta jama'a? Saboda haka a Jami'ar Islamiyya abin da ake yi ana updating din darussa da littattafai da yanayin karantarwa da abubuwan da zama a rinka karantarwa. Ana nan sai ka ji wani darasi wanda da babu shi, sai ka ji an soko shi cikin jami'ar, ɗalibai duk su gama gunagunansu, sai a ce malam wane ne zai karantar da shi cikin ɗalibansu, a cikin malamansu, ko kuma a ce an kawo wani sabon malami shi zai ɗauki wannan darasin. Ba za su gane muhimmancin haka ba sai a lokacin da ko suka kammala makarantar suka je suka tinkari duniyar zamaninsu, sai su gane ashe da ba a karantar da mu wannan abun ba, yanzu an ɗauke ni aiki da sai naje na wulaƙantu naje ana sake koya min wannan abun. Shi yasa yanzu makarantu masu fahimta na zamani waɗanda suke karantar da management, misali ba za a ce kawai ka je ka karanta management ba, sai a ce a je karanta management technology. To management technology ya sha bamban da tsurar management, accounting technology, business technology, duka sai a saka technology. Me yasa? Saboda duniyar tana komawa ne akan komai zuwa ga technological aspect of it. Don haka ga har bokaye yanzu suna haɗa da modern technology, sai bokancin kaga ya fi sauri kuma ya fi zame musu accurate. To dan menene kawai mu za a zauna a saka littattafai bayan shekara 500 har yanzu su ake karantarwa? Ba nan ne laifi ba, amma me yasa ba za a ƙara da wasu ba a cikin manhajiya? To ko me yasa ba za mu zama gidadawa ba? Me yasa ba za mu zama out of debt ba, ya zama an wuce mu? dan haka ku ji waɗannan karatutuka da muke a Darul Hadith ba abubuwa ne da aka sa su ba mutukara ba. Kana nan wata ran sai ta ga an ce shikenan daina karantar da wannan littafin Tadwinus Sunna. Dan me? Dan an wuce yanzu za a karantar da wani wanda yake da ƙarin wasu abubuwa akan wannan. Ko kuma a ce a wannan darasin na Tadwinus Sunna in an gama shi kafin a shiga ilmin rijal za kuma a sake shiga wani sannan a je zuwa ga ilmin rijal. Dan haka manhajiyar mu a Darul Hadith ba manhajiya ce irin ta karatun soro ba, ba manhajiya ce irin ta haya Islam na ainihin gwamnati ba. Yanzu a makarantun soro da karatun zaure da karatun allo, yadda a karantar da mu karatun allo fiye da shekara 30 da ta gabata har yau, haka ake karantar da karatun allo, kuma haka aka karantar shekara 200 da ta wuce, kuma haka ake shirin a ci gaba da karantarwa, ba canji. Shi yasa kawai ba sai a ce mata makarantar toka, kuma ba za ka taba zuwa ka ga babbancin ba. Haka ne, wannan kuskure ne jama'a. Sai a yi tunanin yanzu wata hanya ce za a inganta ta zama mai armashi wajen karantar da Alkur'ani daidai da zamani. Makasudin dai a iya Kur'ani, to amma yaya zai daidai da waɗannan yaran? Yaya zai daidai da irin nau'in zamanin karatun fiqhu? Kamata ya yanzu banda qawa'idi, ahalari, ishmawi, iziya, risala, askari, qurtabi, banda waɗannan yanzu ya zama an ƙara wasu littattafai waɗanda za su karantar da kai wasu mas'aloli na fiqhu. To sai a yayi kaka shiga duniya ka san abin da ake karanta da ka san me ake ciki a yanzu, amma sai ku ga kamar kumbo kamar katanta, ma'ana yadda malaman suke na shekara 50 haka waɗannan ɗaliban suke yanzu da ake yaye su, ba abin da ya canza. Koma makarantunmu na Haya Islam, har yanzu littattafan da ake karantarwa su ne har yanzu ake karantarwa na ɓangaren adab, na ɓangaren nahau, na ɓangaren sarf, na ɓangaren balaga, har da mantiki, kai har ma wasu littattafan fa a yanzu da aka saka ana karantarwa duk makarantar tun daga principal din har kowa ba wanda zai iya karantarwa, amma dai sai a sa. Hakan aka je ai ta yin abin sama-sama dai, ana shashanci dai, ana cikewa da lokaci, ana wasa da dariya, shikenan. Me yasa? Ku duba littattafai ne ga sunan, ku kawo mana su mu buga su misali ga sunan waɗannan sababbin littattafan nan, menene arabiya, menene wane ne, kawo kawai. To kawo sun isa, kaga waɗannan littattafan yanzu manhajiya ce dirasiya ta mamlakatul arabiyatus saudiya, amma fa waɗannan bana ne aka kawo su za a karantar, kuma banan aka buga su, kuma banan aka zauna aka rubuta su, an hada da na dadin an sake duban menene ake bukata yanzu da wannan ilmu legitima, ilimi ne game da zamantakewa. Amma dubi gashi banan nan aka buga shi, gashi bana-bana din nan gashi, gashi faba'a ta hijira na da 1,030 zuwa da 31, sanda muka karbo shi ne sanda muka je hajji, shine hijira na da 31 din, yanzu ne aka shiga da 32. To ku dubi yanzu su an kawo su ne fa za a fara karantar da ɗaliban, muka je muka ɗauko su. Ko kun fahimta jama'a? Sannan ku dubi wannan, gashi alkimiya, wannan physics ne, gashi nan daga gashi at-tarbiyatul wataniya, gashi ilmun nafs, gashi al-maktaba wal bahth, a matsayinka na ɗalibi a sanar da kai yaya library yake, sannan ya ake bincike, ma'ana library and information science, library and research methodology, gashi albarmaja, program na computer wa takniyatul ma'lumat, da information technology, sannan gashi al-lughal ingiliziya, turanci ne gashi, sannan gashi al-hadith. Duk waɗannan jama'a ne yake nuna maka, yana nuna maka haka ake tsara manhajiya dirasiya. Amma jama'a littattafan da aka karantar da mu muna secondary, su ake sake karantar da ƴaƴanmu a yanzu suna secondary, wani irin tsari ne wannan? Yaushe za a ci gaba? Professor yanzu dake haya, dake professor a lughal arabiya, littattafan da aka karantar da shi na lughal arabiya su ne yanzu ake sake karantarwa bayan shekara 50. To wannan malami ina son ku fahimci abin da yake cewa an dora mishi karantar da tarihin rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya dubi cewa duk littafan da ake da su suna nan jibge ga sunan nazo da kusan guda 10 ko 20 waɗannan littafan daga ciki har da littafan da malamin shi shi da kansa ya ainihin wato rubuta ma'ana yanzu kaga malamin shi da ya graduating din shi buhufin fi tarihi sunnati al-musharrafa الدكتور أكرم ضياء العمري وانا مالمين شيء graduated شيء وانا مالم مطر يربو تلتاتي جمد أبن دأكسا شيء مالم مطر يكارنتر أما سيدوبي مضمون أبن دأكباني انكارنتر تتروار أبو بور باب سوء تكون اللتاتي جمد kuma babu ma a cikin kowane littafi da ya shafi wannan matsala yace kai koda kusa da tattaruwar ma babu ma'ana ya nuna malaman da suka zauna suka fitar da wannan syllabus din sun yi amfani da basira wajen su ibo abubuwan da zai tattaro al'amura masu yawa musamman waɗannan littafan galibi da aka rubuta suna magana tarihin rubuta sunna ne a karni na farko kawai zamanin annabi da zamanin sahabbai ɗan kaɗan ne suke haurowa su to zamanin tabi'ai to shi kuwa an bashi ne daga karni na 1 zuwa na 9 to sai ya ga kai ba wai littafi ɗaya ma da ya tattara wannan ba babu littafi ma da ya kusan tattaro abubuwan kashi kuma an bashi ya karantar to shi ma da yake ya haɗu shi ne ya ga cewa abinda zai kawai bari ya zauna ya rubuta bayan ya tattaro daga na malamai ya tsaya ya tace shi ne wannan littafin to don haka za ka ga a zuwa yanzu kuma babu littafin da ya tattaro abubuwan da malam matsar ɗin kuma ya tattaro ko kun fahimta wannan shi ya sa mu ga dacewar a sa shi a karantar da shi a makarantar nan a yanzu kamar yadda nake ta iya yiwa in tafiya ta yi tafiya wata rana sai ka ji wasu za a karantar da su ilimin tadwini suna ba kuma a wannan littafin ba kar ka ce dan me a dan mu ba gida dawa bane kawai ba za mu kage ba kawai shi ke ko kun fahimta domin makasudi shi ne a samu ilimi ko kun gane jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka sai malam matsar ya ci gaba da bayani yana cewa liman haji hadhihi al-madda fil kulliyya ma'ana babu wani littafi da ya tattaro daidai da syllabus din wannan darasin da ke wannan faculty din namu ina fatan kun fahimta wal yakuna marji'an kuma shi littafin ya kasance zai zama makoma biyadi talaba a hannun dalibai fil ajil a yanzu yanzu babu wani littafi da za a ce musu kuje ku siyo a sa muku karatu babu shi a ce littafin yayi daidai da abin da jami'a take so ko kun fahimta yanzu misali daliban jami'ar islamiyya ana karantar da su littafin al-muharrar na ibnu abdul hadi to littafin al-muharrar yana dauke da hadisai da salo da tsare-tsaren da daidai da wannan ainihin manhaja wato syllabus din makarantar dan haka kawai sai a sa su kowa ya je siyo littafin al-muharrar to amma tadwini sunna fa babu littafin da za a ce su siyo a karantar da su kuma a hannun su su rinka yawo da shi yana zama musu hujja ala an ya'udu ila masadirihi al-asliya fil ajil abisa in an karantar da su wannan littafin a yanzu a nan gaba kuma rinka komawa suna zuwa suna duba manya-manyan littafan da aka ɗibo aka tattaro yace sai zama babu wannan kenan yanzu in kun fahimta wannan littafin da a yau din nan muka fara karanta shi kamar yadda kuka ji ya faɗi ya gutsuro daga nan 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 yazo ya tattara maka to abin da ake so kenan na daya na biyu ana san dan wannan gugutsurowa da aka yi zai zama a san da aka gama karantar da kai littafin an karantar da kai duk waɗannan matsalolin ko to kar kai rawani kuma ka zauna ana cewa malamin hadisi kana hura hanci ka cuci kanka ƙarya ne abinda ake cewa zaka koma kuma cikin waɗannan kibdaki dan littafai kai ta karatu shine yanzu kenan wannan littafin ya zama maka abinda ake kira hand out ko guide an karantar da kai abubuwan kadan 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 to yanzu da aka karantar da kai ka ji fatin daga muqaddima ya fara cewa a koma a duba littafin tarihu madinatu salam na al-imam al-khatib al-baghdadi ka gan shi nan mujalladi 17 ka ji ya sake cewa a duba muqaddima ibnu hibban ga fa littafin nan kusan mujalladi shi ma 17 eh to kaga aikin aiki ne ashe wannan littafin da kake ganin shi dan kadan to kadan ne amma da ke wakiltar yadda littafan da suka ke gani a wannan gurin na karka taba daukar kai ma nan da aka zo za a karanta za a irin wannan karatun ne na soro na karanta risala aka tashi ka fahimta ka je ka aje ta sai gobe ka zo a ƙara maka a'a idan mun karantar da abu anan to za a bada bincike ne cewa to ku je ku binciko kaza da kaza ina ba ku binciko ga sunayen littafan nan za a ba ku sannan ga littafan nan na kwanci akan ta suna jiran ku baka da uzuri an karantar da kai an faɗi sunan littafan ga littafan sannan ka ji salaf suna sadaukar da mafi tsada abin da suke da shi shine lokaci kana da lokaci lokaci ne abu mafi tsada a wurinka ka sadaukar ka zo karanta ka zauna ka rubuta a sa maka hannu da haka sai ya zama daidai lokacin da ake karantar da kai wannan littafin a wannan lokacin kuma kana ta karatun wasu manya-manyan littafai sai a waye gari in wani na tunanin au dan dan wannan littafin kafin a gama shi sai ya zama ka karanta kapda kapda guda 50 sai ga in dai dan wannan littafin ne ya karanta mu je mu zauna za mu muqabala da shi da yazo sai ka ji yaji kana cewa a dauko tarihu Baghdad a dauko kaza a dauko kaza sai ga ah to yaushe kuma akai wadannan eh haka al'amarin yake wannan shine albarka ta wannan ilimin jama'a ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka yace farat tabtuhu sai na tsaya na ainihin wato tsara wannan littafi wato littafin ba ya watso maka shine kawai fatsar ba a'a ya tsaya yayi tartibin shi ya shirya shi ya jera shi wa hazabtuhu kuma na tace shi ma'ana su maganganun da ke ciki sai da ya tsaya ya tace maka abin da yake daidai ne ingantacce ne shine madogara wasammaituhu kuma na sanya mishi suna tadwinu sunnatin nabawiyya tadwinu sunnatin nabawiyya rubuta sunna annabi nash'atuhu tasowar rubutawa yaushe aka fara rubutawa wa tatawwuruhu da kuma irin salan da rubuta sunna ya rinka dauka shine tatawwur development wannan daga wannan zamanin zuwa wancan zamanin ya ake rubutun Imam Ahmad wata hanyar yabi Imam Malik a zamanin shi Ibn Abi Shayba Imam al-Baihaqi fa a'a Ibn Hazm da yazo fa ko kun fahimta jama'a yaya abin ya rinka tatawuri ina son ku fahimci me ake nufi da tatawuri a zamanin sahabbai zaka ji yar takarda ce za su samu su rubuta wani yana nan makala da ita a cikin jaka wani yana soke tashi a cikin takobi da haka aka fara tahowa sannan daga baya aka taho marhala ta a tattara aka taho marhala ta a tsaya a tsara babi babi aka zo marhala ta a ce a tace a ware ingantattu wasu kuma su ce za a ware waɗanda zalla ba su inganta ba ko kun fahimci abin da ake nufi da marhala matakai matakai yanzu aka ce wani mataki ne wayar tarho ta dauka misali a nan Najeriya sai a ce da wayar tarho yadda al'amarin ta yake za a jawo waya ne tun daga hukumar waya ta garin ku har gidanka daga nan kuma za a yi ta jan wayoyi ne a ƙasa suna shiga gari zuwa gari na kan ka tashi daga gidanka za ka fara bugawa sai ta fara fadawa Nitel wato hukumar tarho ta garin ku idan ta fada sai ka ce kana so ne a hada ka da wani a gari kaza su kuma sai su buga mishi sai su hada ku sai su baku kuita magana. Kaga da haka aka fara, ana nan aka fara cewa to shikenan yanzu kuma ga wata salula anyo, ita kuma gari kaza da gari kaza kadai take iya aiki, in ka daga sai ka ja area kane kana dan gyara tsayuwarka haka, ana ji yana yankewa haka ne. Ana nan sai ga waya ta zo yanzu ta hannu da ake kira GSM, ko kun fahimci yadda tatawurin yake? To yanzu GSM ma ya kusa zama kauyanci, masana suna can suna bincike, sun ce so suke nan gaba idan ka nufi magana da wani dan uwanka ko abokin harkarka yana Sokoto, kai kuma kana Zaria, kawai za ka dubi daidai inda Sokoto take ne, kawai ka gyada kanka ka dan faɗi wani abu, kawai sai ji ka fara magana da shi ba tare da an ga wata na'ura ba gaba ɗaya a salari. Karka ce ba zai yiwu ba, a hannun Allah ne zai yiwu, ba a hannun Turawa ba ne, da a hannun su dai da tunuma ba su yi ba. To kun gane tatsawur ɗin? To ita ma sunnan nan waɗanne irin tatsawura ta ɗauka, waɗanne irin salo ta ɗauka wajen har ta zo mana yanzu. To malam ya ce zai yi wannan tarihi tun daga farkon abin, minal karnil ko alhijiri al'awwal, tun daga zamanin hijira na farko, ila nihayatul qarni at-tasi' alhijri har zuwa zamanin hijira na tara, wato karni na tara. Abin da yasa na fassara mana karni da zamani a nan shine abin da yake nufi, ba shekara ɗari ba, zamani kawai, zamanin hijira na farko. Karni yana ɗaukan zamani, wa qurunan baina zalika kaseera, sai ka ce da zamanna tsakankanin haka masu yawa. Akwai kuma inda karni yake ɗaukan shekara ɗari ɗin, amma abin da ake nufi a nan zamanin hijira na farko, wato karnin hijira na farko, shine zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabban shi da tabi'ai ka to har zuwa zamanin hijira karni na tara. An fahimta? To waɗannan su ne zamunan da malamin zai abin nan. To kaga daga nan zaka gane malamin was highly into academics, wato malami ne da ke harka ta ilimi mai tsari, domin a tsarin ilimi shine akan samar da scope, kace zaka yi bincike ne daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, ko kuma zaka yi abu ne daga kaza zuwa kaza. Yanzu dubi wani malami, shi da ya tashi zai rubuta irin wannan mas'alar, shi kuma sai ya rubuta ta kafin a fara rubuta sunna, yaya sunna take, yace as-sunnatu qabla at-tadwin, wannan qabla at-tadwin, wannan kuma tadwinu sunna din, yaya sunna take kafin a fara rubuta ta, to wannan kuma yaushe aka fara rubuta ta, yaya aka rubuta ta, wane irin sauye-sauyen salon rubutu ta samu daga zamanin Annabi har zuwa zamanin ainihin wato karni na tara. Ko kun fahimta jama'a? To kaga daga nan zaka gane babu shakka malaman nan suna da tsare-tsare komai nasu da suke yi. Yanzu ka ji dai wannan yadda yi nash'a tatawur tun daga karni na tara har zuwa karni na ainihin wato tun daga karni ɗaya har na tara. Dan haka zaka ga zai ɗibo littattafai waɗanda kakkaf littattafan babu guda ɗaya wanda zaka ce irinsu ɗaya da ɗayan, misali Bukhari ba irinsu ɗaya da Muslim ba, dan haka duk al'ummar da aka karantar da su Bukhari suna buƙata a karantar da su Muslim. Masabih as-sunna ta al-Imam al-Baghawi ba irinsu ɗaya da sharhu sunna ta Imam al-Baghawi ba, sunan Abi Dawud daban da sunan Nasa'i, Ibn Majah daban da sunan Sa'id ibn Mansur, sunan Daraqutni daban da sunan na Al-Baihaqi, kowanne daban-daban ne. To wannan na daga cikin tatawur din. Wa bamantu khamsata abwab, yace to na tattaro babuka guda biyar, babi biyar ne gaba ɗayan littafin. Wa bamantuhu khamsata abwab, na tattara wa littafin babuka biyar. Wa tahta kulli babin iddata fusul, kuma ƙarƙashin kowane babi ɗaya cikin biyar ɗin nan to yana da fasalai daban-daban, fasli daban-daban, amma babuka biyar ne, amma kowane ɗaya daga cikin biyar ɗin yana da shi kuma gaɓoɓi daban-daban. Wa qassamtu kulla faslin, sannan kowane fasli kuma na karkasanta shi iddata faqaratin, gaɓa daban-daban. Dan haka babuka biyar, kowane babi yana da fasalai, to kowane fasli kuma yana da fakarat, yana da gabobi da ya karkasu zuwa gare su. Kaji malamai kenan. Wa qad bada'tu bi tamhidin, yace to sai na fara da sharafage. Ita wannan sharafage shimfida, sharahtu fihi ma'ana jumlata, ma'ana jumlati tadwini sunna. A cikin ta nayi sharhin menene ake nufi da tadwini sunna din ma tukuna. Jama'a kun ji ko? Yanzu wannan abun ma tukuna. Tadwini sunna din me ake nufi da shi? Da shi ya fara. Menene ita jumla take nufi? To kafin ya fassara maka ya baka ma'anar jumlar sai da ya fassara me ake nufi da tadwini? Daga ina kalmar ta samo asali? Shin ma wai asalin kalmar ta Larabawa ce ko fa aranta su ma suka yi? Sannan me tace sunna? Me ake nufi da ita? To sannan hada kalmomin guda biyu me yake bayuwa zuwa gare shi? Jama'a ko kun fahimta? To malamin da ya tattauna wannan insha Allah. Yace summa ja'altul babal awwal fi bayani makanati sunna fil Islam. Sannan babi na farko sai na sanya shi dangane da bayanin matsayin sunna a musulunci. Ina matsayin sunna? A bar ai wasa da ita ce? A bar a kafa hujja da ita ce? Ko kuma a bar a kafa hujja da ita ce kai karo da ita da ra'ayin wasu malamai da ka fi yarda da su fiye da ita sunna? Sannan wa inayati salafi biha. A ƙarƙashin wannan babi na farko zan kawo cikakken tarihin yadda malaman farko suke baiwa sunna muhimmanci. Wa fihi salasatu fusulin, to a ƙarƙashin shi shi kuma wannan babin na ɗaya kenan, to akwai fasalai guda uku. Alfasulul awwal, faslin farko, fi ma jaa fi taswiya baina hukumillahi azza wa jalla wa hukumi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hukumi baina hukumi kitabillah azza wa jalla wa hukumi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fasli na farko, malam yace zan yi bayani ne dangane da hukunce-hukuncen da suka zo a musulunci da ke nuna cewa tsakanin littafin Allah da abin da ta hukunta, da hukuncin da sunnan manzon Allah ta hukunta, to daidai ne. Idan Allah ya ce kaza a cikin Alkur'ani, a cikin hadisi manzon Allah ya ce kaza, to ƙarfinsu ɗaya, ba su da bambanci. Ƙarfinsu ɗaya wajen hukuntawa, ba wajen daraja ba, sai ka kiyaye. Ƙarfinsu ɗaya a wajen ƙarfin hujja, amma yanzu ba ana magana daraja ba ne. To galibin abin da mutane ba su fahimta ba, a nan shi ne malam zai ƙoƙarin fahimtar da su. In aka ce daraja da martaba, to Ƙur'ani shi ke sama, sannan hadisi a daraja, amma a wajen ƙarfin kafa hujja fa, to duk ɗaya ne. Na fatan kun gane. A ƙarƙashin wannan malam sai ya ce wa zakartu fihi ma jaa fi zalika min alkitabi wa sunna wa aqwali salaf. A cikin wannan fasli na farko na ambaci maganganun da suka zo cikin Alkur'ani da sunna da kuma zantuttukan malaman farko waɗanda ke tabbatar da ƙarfin sunna a hukunci da ƙarfin Ƙur'ani a hukunci duk ɗaya ne. Wal fasli thani, fasli na biyu, an inayati salafi bis sunna, shi kuma zan yi shi ne game da tarihin malaman farko da kulansu da suke wa sunna. Wa damantuhu salasata faqaratin, shi kuma wannan fasli na biyu to na tattaro mishi gabobi guda uku. Hiya, su ne awwalan, na farko, inayatu sahabati bis sunna, kulad da sahabbai suke da sunna. Saniyan na biyu, inayatu tabi'ina wa man ba'dahum biha, kula da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da suke wa sunna. Wa salisan na uku, ar-rihla fi talab al-hadith, yawo domin neman hadisi. Amma al-fasl ath-thalith, yace to shi fasli na uku, faqad tahaddathtu fihi an mawqif ashab al-ahwa'i wal firaq min hujjiyyat as-sunna. A cikin wannan fasli na tattauna game da matsayin masu bin son zuciya, mana ƴan kungiyoyi da waɗanda wato mabiya son zuciya da sauran ƴan kungiyoyi kamar khawarij kamar shi'a, kamar murji'a, kamar qadariyya, kamar mu'tazila, yaya suke min hujjiyatu sunna game da hujja da sunna? Shin suna hujja da sunna ko suna daukan abin da ya musu daidai su watsar da abin da bai musu daidai ba? Wa qasamtuhu thalatha faqaratin, shi kuma wannan fasli na uku sai na fasa shi ya zama ainihin gabobi guda uku. Al'ula, gaban farko, anil ladhina yarudduna sunna mutlaqan, zan yi magana game da waɗanda gaba ɗaya kai tsaye da an ce sunna sai su ture ta san ba su yadda ba, in ka so ka ce ƴan ƙalaƙatu a wannan zamani. Asaniya na biyu, anil ladhina yarudduna khabar al ahad, waɗanda ke tunkuɗe duk hadisin da bai kai mutawatiri ba, irin su sha'arawi da ƴan bokon arabiya. Wato ƴan bokon arabiya su ne waɗanda suka yi karatun larabci, suka yi zurfi, amma ba su karanta komai na addini ba, kuma sai suka ruɗi kansu da cewa su malaman addini ne. To duk abin da ya zo musu wanda ya saba ma abin da za su iya yarda da shi, sai su bangaje shi, kamar zuwan Annabi Isa a ƙarshen duniya, fitowar Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj da makamantan waɗannan abubuwan, sai ya zama su sai su ce duk hadisan da suka zo ahad ne, haka sai su ture su. As-salisa, gaba ta uku, anil ladhina yarudduna ziyada 'ala an-nass, idan nass ya zo ingantacce a sunna, su kuma waɗannan sai su ainihin wato bangaje ƙarin da ya zo akan nassin koda ya inganta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sai kace akwai riwaya da tazo da ƙarin min alkhairi, sai ce bi yadda ba. Allahu akbar, kun ga wannan mas'alar da malam matsar yayi magana akan ta, a san da yayi magana akan ta, ko shi da yake malami ne ya san akwai kishin dinta a ƙarƙashin ƙasa, amma bata bayyana ba, amma a yanzu ta fito ta bayyana ƙarara. Annan kwanci akwai littattafan su irin waɗannan mutanen, shi yasa kun ga waɗannan karatutukan da yace za a yi, to wallahi kowa ya shirya, karatutuka ne masu ɗimbin yawa, kowace gaba ɗaya za ta baka karatun littafi akalla goma. Dan haka kafin ka gama fasli ɗaya, ƙarshen ta za ka karanta littafi 30, kafin a gama babi guda za ga ƙarshen ta sai ka karanta littafan da basu gaza guda 60 ko 70 ba. To dan haka ba shakka wannan littafi ƙarami ne, amma kuma yana ɗauke da manya-manyan saƙonni. To kun ga wannan shi ne zai sa sanda zai zama an gama karantar da kai wannan littafi, to zai zama ka dace da kai magana akan sunna a zamaninka, kuma duk wanda ya taho maka ka san kowane iri ne. Amma ya zama kuna zaune ku ne ahlus sunna, kun cika duk gari da karatu akan maganar sunna, ashe asalin ba ku tsaya kun yi dirasa manhajiya ilmiya game da sunna ba? Dan haka duk wasu ƴan bid'a da ashabul ahwa in suka zo, ko kuma ku shiga cikin su ba ku sani ba. Saboda me? Saboda in suka zo za su ce Qur'ani da sunna, za su ce salaf, ko kuma ku koma gefe guda ku ga cewa waɗannan ba matsala bane. To lallai wannan karatun jama'a zai zama allura ce ta doki da za a yi wa kowane ɗalibi wanda zai kasa zama lallai sai ya tsaya ya yi nazarin matsalolin nan. Saboda yadda lokaci ya za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala, sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe, za a ci gaba da waɗannan karatutuka da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.